Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 23 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babu Yakub da kanin labarai.
To Baballe, babban hamsin sojan Ukraine ya ce kusan sojoji 9000 ne suka mutu tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine kusan watanni 6 da suka gabata. Amurka ta ce tana nazari sosai akan martanin da Iran ta mayar akan kudirin tarayyar Turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukuliyar da aka kulla a shekarar 2015. Kana ajiyar Litinin ne lauyoyin tsohon shugaba Donald Trump suka buƙaci wani alƙalin tarayya da ya hana hukumar FBI ci gaba da duban takardun da aka kwato daga gidansa a Florida a farkon wannan wata har sai an naɗa wani mai zaman kansa da zai duba.
Kanin labaran kenan. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji irin aikin da hukumomin Najeriya ke yi don cimma burin hukumar lafiya ta duniya na samar da ingantacciyar lafiya ga kowa.
Aiki tukuru a duk wa 'yan kasar su fahimci me alƙiblan gwamnati ko me ake son a yi. Kuma zama mu kanmu an kawo gaskiya da amana a ciki. Yanda ke idan mutum ya ba da kuɗin shi ya zai iya samu maganin da yake buƙata za a yi kuma ganin shi a cikin mutunci.
Bayan nan kuma muna tafa da tattaunawa da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubair Gambo kan ayyukan rundunar da kuma wasu batutuwa da dama. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Zaka Mai Wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Babban hausan sojan Ukraine ya ce kusan sojoji 9000 ne suka mutu bayan da Russia ta mamaye Ukraine kusan watanni 6 da suka gabata. General Valery Zelensky ya bayyana hakan ne a jiya Litinin a wajen wani taron tsofaffin sojoji, inda ya bada ƙididdigan farko a hukumance dangane da asarar da sojojin Ukraine suka yi tun watan Afrilu. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta tabbatar da mutuwar fararen hula fiye da 5,500 a harin da Russia ta kai wa Ukraine, wanda ya fara a ranar 24 ga watan Fabrairu. Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ta tabbatar da mutuwar akalla har yara 972 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu ko kuma suka jikata sakamakon tashin hankalin, amma ta ce adadin na gaskiya zai fi haka. Mafi akasarin yaran da suka rasa rayukansu na faruwa ne sakamakon amfani da bama-bamai, a cewar wata sanarwa da babban daraktan hukumar UNICEF Catherine Rozelle ta fitar. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗi game da yiwuwar matakin da Russia take ɗauka a kan Ukraine a daidai lokacin da ƙasar ke shirin bikin ranar samun 'yancin kai. Amurka ta ce tana nazari sosai kan martanin da Iran ta mayar kan kudirin tarayyar Turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukuliya da aka kulla a shekarar 2015. Amurka tana da ƙwarin gwiwar cewa da alamar Iran ta dakatar da wasu bukatunta da farko-farko, kamar neman cire kungiyar kare juyin juya hali na musulunci na Iran daga jerin kungiyoyin ta'addanci na Amurka. Wannan na cikin dalilan da yasa ake gab da cimma yarjejeniyar fiye da yadda ta kasance makonni 2 da suka gabata. Amma sakamakon waɗannan tattaunawar da ake ci gaba da yi har yanzu ba shi da tabbas, yayin da sauran gibi ke ci gaba da wanzuwa, inji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price yayin wani taron manema labarai a ranar Litinin. Iran ta zargi Amurka da jinkiri a tattaunawar ta kaikaice don komawa kan yarjejeniyar da ke takaita shirin nukuliyar Iran, don ita ba a ɗauke mata takunkumai wanda ake kira Joint Comprehensive Plan of Action ko kuma JCPOA a takaice. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasser Kanani ya buga misali da abin da ya kira jinkirin Amurka wajen mayar da martani ga kalaman Iran kan wani rubutu da kungiyar tarayyar Turai ta tsara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne lauyoyin tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump suka buƙaci wani alƙalin tarayya da ya hana hukumar bincike ta FBI ci gaba da duban takardun da aka kwato daga gidansa na Florida a farkon wannan wata har sai an nada wani mai bincike mai zaman kansa. Lauyoyin sun bayyana a cikin karar da suka shigar a gaban kotun na farko tun bayan binciken da FBI ta yi a Mar-a-Lago makonni biyu da suka gabata cewa takardun da aka dauka daga gidansa da gangan ne suke dauke da umarnin shugaban kasa. Lauyoyin sun rubuta cewa wannan al'amarin ya dauke hankalin jama'ar Amurka ba ma batun yarda da isassun kariyar kawai yayin da al'amarin ya shafi ba ma kawai yancin tsarin mulki na shugaba Donald Trump ba har ma da zaton takardar umarnin shugaban kasar.
To madalla an jima kadan babaya kuhu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. A Najeriya alamu na nuna cewa akwai jin aiki a gaba kafin kasar ta samu cimma kudirin hukumar lafiya ta duniya na samar da ingantacciyar lafiya ga kowa, wani abu da ke kara dagula batun bayan matsalar COVID-19 da ta addabi duniya a can baya shine yakin Russia da Ukraine wanda ke kawo koma baya ga tattalin arzikin duniya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Gurin hukumar lafiya ta duniya bai wuce ganin an samar da ingantaccen lafiya ga kowa ba, abinda maisa ta yi ta fitowa da shirarruwa a baya kamar shirin samar da lafiya ga kowa kafin shekara ta 2000 da kuma shirin samar da lafiya da ke cikin shirin muradun karni wadanda aka kasa cimma gurin na hukumar a kasashe masu tasowa kamar Najeriya, inda yanzu ake kan shirin samar da lafiya cikin sauki ga kowa zuwa shekara ta 2030. Masana kiwon lafiya da sun ce matakin farko da ya kamata a bi na samar da lafiya ga jama'a shine samar da doka wanda za ta samar da wajibcin baiwa 'yan kasa lafiya cikin rahusa irin na inshora, wanda tuni wasu kasashe sun samar da dokar hadi da Najeriya a cewar shugaban kwamitin lafiya na Majalisar Wakilan Najeriya Dr. Yusuf Tanko Sununu.
So wannan kaga dole sai an yi aiki tukuru a ga cewa 'yan kasa su fahimci me alƙiblan gwamnati ko me ake son a yi, kuma zama mu kanmu an kawo gaskiya da amana a ciki yanda yake idan mutum ya ba da kudin shi ya tafi zai iya samun maganin da yake bukata za a yi kuma ganin shi a cikin mutunci, da haka haka manomi zai iya ba da abincin shi domin idan bai da lafiya ji asibiti samun shan magani.
Samar da isassun ma'aikata musamman ma a matakin lafiya na farko ginshiki ne wajen cimma wannan gurin. Wannan ne ma yasa wakilin asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya Mr. Peter Hawkins a ziyararsa a wasu jihohin Najeriya.
But it's also ensuring that every PHC has the right level of human resources.
Yake karfafa gwiwa samar da isassun ma'aikata na kiwon lafiya a matakin farko kamar yadda aka hada hannu wuri daya wajen yaki da cutar shan-inna da sauran allura daga kafi.
Women and children are at primary healthcare.
Gwamnatoci ma a Najeriya suna iya abin da suke yi wajen cimma wannan kudurin, kamar jihar Sokoto da gwamnati ta amince da horaswa ta musayar ma'aikata masu karatun lafiya a fannoni mabambanta kamar yadda kwamishinan lafiya Dr. Muhammadu Al-Innami ya bayyana.
Two community health extension officers da rajje to the issue, haka ma kuma wanda suke karatu in Gozama midwives, muna da karancin wannan shi ma. To shi yasa aka ba da dama cewa waɗanda suke cikin aiki yanzu kuma suna da sha'awa su canza karatunsu zuwa waɗannan karance-karancen da ake bukata, to an ba da wannan dama domin su yi wannan karatun.
Duba da yanayin da ake a kai yanzu, ko Najeriya na iya cimma wannan kudurin na hukumar lafiya ta duniya?
Zai iya yiwuwa ba zai iya yiwuwa ba, yiwuwar shi shine cewa idan aka samu gwamnati ta ba ta dauki kudirin cewa da an samu wannan din bukatan, ma'ana shine dole gwamnati ya kasance ta ba da isassun kudi da zai isa da samun mu mutane wannan bukatan.
Bayan cutar muran mashakuda ta addabi duniya a can baya, yakin da Russia ke yi da kasar Ukraine shi ma ya kawo koma baya ga samun cimma wannan kudirin.
To wannan sa daga cikin abubuwan da yake idan ba a maida hankali ba kudirin da aka yi da shi da kuma niyyar da ake yi na a cimma kowane dan Najeriya ko kuma kasa duniya gaba daya ya samu ingantaccen kiwon lafiyan da yake bukata ba tare da ya fada cikin wani tsanani ba na talauci zai wuya.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Kwamandojin ƙarshe da suka sa ido kan sojojin Amurka a Afghanistan da ke gabas da tsakiya sun ce Amurka ba ta da kariya biyo bayan matakin da shugaba Donald Trump da kuma Joe Biden suka ɗauka na janyewar sojojin Amurka daga Afghanistan, lamarin da ya sa jiyar rushewar Kabul. General Frank McKenzie, mai ritaya, shugaban rundunar Amurka ta tsakiya SETCOM a takaice daga shekarar 2019 zuwa 2022, da General Joseph Votel, mai ritaya, shugaban rundunar daga shekarar 2016 zuwa 2019, sun tattauna da muryar Amurka a jiya Litinin game da yakin da Amurka da NATO suka yi na kusan shekaru 20 a Afghanistan. Ban yi imani cewa muna da cikakken kariya ba sakamakon janyewar da muka yi daga Afghanistan, in ji McKenzie, wanda ya shawarci shugabannin Amurka da su ajiye akalla sojojin Amurka 2,500 a kasar, yana shaidawa muryar Amurka. Biden ya kare matakin da ya dauka, yana mai cewa an tsara shi ne don ceto rayukan Amurkawa, wanda ya faɗa a ranar ƙarshe ta janyewar a bara. Ya kuma ce ba zai ci gaba da wannan yaki da har abada ba, kuma ba za a tsawaita ba, mun kuma fita har abada daga Afghanistan. A ƙarshe, dubban al'ummar Haiti ne a jiya Litinin suka shiga zanga-zanga a sassan kasar na yankin Karibiya domin nuna adawa da yawaitar laifuka da tsadar kayayyakin masarufi, a daidai lokacin da babban bankin kasar ya bayar da rahoton cewa hauhawan farashin kaya ya yi kamari a cikin shekaru 10 da suka gabata. Masu zanga-zangar sun yi kone-kone a yankunan da suka hada da babban birnin kasar Port-au-Prince. Wasu sun ce sun fusata ne saboda karancin man fetur da diesel, lamarin da ka iya tilasta wasu 'yan kasuwa rufe ayyukansu. Gwamnan babban bankin kasar Haiti, Jean Baydy Du Bois, ya ce mai yiwuwa ne tattalin arzikin kasar ya yi kasa da kashi 1 cikin 100 a wannan shekara sakamakon faduwar darajar kudin kasar gold. Zanga-zangar ta zo a daidai ranar tunawa da borin bayi a shekarar 1791, wanda ya haifar da doguwar gwagwarmayar samun 'yancin kai na Haiti daga kasar Faransa a shekarar 1804.
Gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ziyarar aiki da yake yi a halin yanzu a Najeriya, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka ya tattauna da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubair Gambo, inda suka taɓo batutuwa da dama dangane da matsalar tsaro da ke damun ƙasar da irin ƙoƙarin da ake. Babban hafsan ya amsa tambayoyi akan bambancin rundunar mayakan ruwa da sauran rundunonin da kuma irin rawar da suke takawa wajen tunkarar matsalar tsaro. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Rundunar sojojin ruwan Najeriya, wacce kundin tsarin mulkin kasar ya dora mata alhakin tsare yanci da diyaucin Najeriya ta ruwa, da dama daga cikin yan kasar ba su tuka jin duriyar ta ba, kamar dai takwarorinta rundunonin mayakan kasa da na sama. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto, da a halin yanzu yake ziyarar aiki a Najeriya, ya tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubair Gambo, ko menene bambancin su da sauran rundunonin mayakan kasar?
Bambancin shine rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ita ce aka ba alhaki ko kuma ce aka ba ta responsibility na kula da territorial integrity ta
iyakokin
kasar Najeriya ta ruwa ko kuma ce ta teku gabaki ɗaya ta. So shine bambanci, amma duk da haka akwai yanda muke haɗin kai kuma da su domin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa, wato kamar internal security kenan, a ƙarƙashin abin da ake cewa aid to civil authority. Muna haɗin kai da sojojin ƙasa da na sama don a tabbatar da zaman lafiya a ciki.
Vice Admiral Awal Gambo ya ce duk da kasancewarsu mayakan ruwa, amma duk da haka fafatawar su ba wai ya fara kuma ya tsaya a cikin ruwa kadai ba.
Muna da sojoji na musamman wanda ake kira special forces ko kuma special boat service wanda suna iya aikin soja a ƙasa da ruwa da kuma sama. Sosai? Kasan suna aiki ne kaman SEAL na United States da kuma Special Boat Service wato wanda matsayin su daya da ake samu a Britain. To muna da wayannan sojojin na musamman da suke taimakawa especially internal security. Mun kaga gaba daya da wasu sojojin namu regular personnel da kuma su wayannan special forces muna da kusan 1,000 wanda suke cikin taimakawa sojojin kasa.
Suna yake tare da na kasa.
Da na kasa sosai.
So yanzu kaman abin da ke fara a session su mai dubu arewa
maso gabas.
Duk sojojin ku suna aiki tare da wannan kasa.
Sosai a tafkin lecture dai muke taimaka kware da gaske saboda area din mu ne bangaren ruwa ne.
Babban Hafsan Hafsoshin mai akan ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubairu Gambo. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Rahoton Hassan Maina Kaina. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Akwai mutane suna nan da ransu. Billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi suna nan da rasu su fito su hada ma gaskiya su ce maka alibai gada yanzu kuma ai hakuri ya an mutan hada gidan wani gida za su ko ba wani gida gobe shi Allah kike yin sarki tunda ya riga ya halitta ka kakan kakan ka ga wani zafi daga wani wani zai gadin wani wani in wani dauki zamu kawo ga wani
an ba nan maradi ba sarauta ta maradi billahi allazi la ilaha illa huwa babu inda irin wangar kici yake sai nan maradi.
A cikin shirin yau za mu duba shin me ya jawo wannan dogon jinkiri yanzu fiye da shekara ɗaya tunda Allah ya yi wa tsohon sarki Alizaki rasuwa ba na da sabon sarki ba. Me ya jawo wannan jinkiri din nan? Akwai siyasa ne kuma akwai hannun gwamnatin tarayya ta jamhuriyar Nijar din baki ɗaya cikin al'amarin ko babu? Ba tare da ɓata lokaci ba bari in haɗa ku da shi wakilin namu Mansur Sani da kuma baƙin nasa Basiru Hamisu ɗan Badau da Muhammad Lawali ɗan Kusu ɗan Kuluzu. Malamai mu je.
Mu abin da ya sa ya mu wannan ɓaci. Kira muka yi letter muka aika mishi
kuka ce ni muka ce Ali muna so mu hada maka magana guda ga wagga magana da zamu maka ka saurare ta da kunnuwan Basira kini kaga ne dai baka gashi gidan nan ba na biyu ka hito ka ce zamani da kai da uwayenmu Allah ya maka haka mu bi ka
yana matsayin ya gari sarauta kuke so ya canza furuci
a yi hidima magana ta Allah yanzu ba an tafi ya hidima magana ta Allah ya hidima
a yi hada mu kawai sai kira radio ya taba cin wallahi tallahi ba duk kowa nan ganin ba wanda ba san haka ba akwai wasu wanda suke cewa mu bakin ciki ne gare mu ka wanda shi dan ba da hidi yace mun ci muna baka adawa to ne ne mai baka adawa
ba 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 ce ba
mun ma ya yi baki sai ya baka wallahi ka san me yasa
kai ya zo mulkin shi ƙarin ku yi ku kai gaisuwa ba
wa ni gaisuwa ha ba tambaye shi ga wannan dan ba da ta buga ni na can iban zuwa in dan ba zan nake sauga yake ran sai in sai shi ma ga wannan ya taba sauga yake ran
to ai ta ki da ra'ayi
ai ba na ce a'a ba eh aliba namu wani
kake gani
ha ba nake gani bane haka nan ka
san me yasa amince ko ban kira yarda
ka san me yasa sai da na maka wata hira wanda nace maka da muka kai kota fara sai da aka hidda azkar dan Ali aka ce ba su gada ba akwai wanda Ali ya kira shi to kuma yadda mu ake wannan gada suna nan da ransu kuma suna yin aka ba mu avis de poursuite judiciaire pour faux et usage sur le faux concernant le chef de province de Maradi pour
corruption, traffic influence. Na rantsi da Allah muna da shi yana nan.
Aje
ba wanda bai ga a lokacin da da wannan abin din ya hito har an wani hidda kayan abi.
Daga ina?
Daga cikin masarautar. Aka zo aka shiga aka hita aka sa takalmi sandal da ni. Aka shiga na aka hita na aka zo aka yi software din wannan magana. Ni zan hada muka. Kuma ni an katar ban ta. Ni zan hada muka.
Shekara 1981.
Duk sanan su su dan ba dogo san shi ba. Ba san shi ba. Kuma ni na san shi. Saboda gidan magajin baba ai kanan baba na dan duku dan kulo duk sai da tsoho na su kilonu. Sai da
sai ka tsakara dan yaro ka san ani.
Aha.
Ni martaba.
Kai ni nan ne na fara sanin Ali. Amma in ganshi haka dai bi magana. Ko ni wata magana ko ba mi ba ai dai kanan mun gaba cikin ka wannan salbu rabo tunda gidan dan duku duku shi ko dan duku da baba na uwarsa dai uban sa je sai da tsoho na su kinono dan duku ya kama ba ƙarya ba bawo ba ko ni
ya sanji
Allah akwai mutane suna nan da ransu billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi suna nan da ransu sun su fito su hada ma gaskiya su ce maka Ali bai gada ka kai koyo kai kai mutum abu Allah yana ganin ka ka bata addinin ka ka ban zaga wuri saboda ka koyi gaskiya Allah yana ganin ka
to bari mu koma wajen dan Bado da maradi dan Bado kana jin kalaman da da maradi dan kusu ce fadi kana da wani abu mai da
wannan magana ta lauje ce gari wannan zance a abin da Allah ya riga ya kare shi zaki Ali abin tsakanin kwarin shi tun yana raye ina rage Allah da dubban da yake a tun arawa da yake zahin ta ya dan kulodo zira dan kulodo ya ji zahin kuma wannan mu hoje wa gidan goran zuma ne aka kace shi an ba an riga har ko din an sai wannan uban shi yayi zai yi to an riga sarki Ali wannan sarki Buzu ba sauran kwa tsakin su ya babu su sai dan kulodo ke sauran mutane da kwai narinya da kwai bako da sama da kwai wadatau suke da kwai rayi da aka riga an tsara za a zama a tsaro sannan wa za ba sai aka dauka shi za a karaban mu za wa dan nariya wani fita dan isa a ba mai raba aka dauki shari'a a sanya an ka shari'a kan kotu dan sarkin nan ba mai kola bane arzaki ya ga abin ga abin juju shi ya dauki abin aboka ya biya kudi shi ya renta ya abi wannan abu aka bar shari'a aka riga goran zuwa aka fige shi zuba ta wace dan da an riga shi dan wannan gada to yau da hawo ga sarauta ko yaya ba ai inda sai wanda ya gara kawa dan nariya kenan mun kwaba dan sarki ba amma zo arzaki muka samu da madaimin arzaki in ba dan sarki bane ba ba sa marima to yanzu mun aka shi wannan gora ya wace kowa shi kenan muka hado dan sarki aka duro yanzu ga mu hamu kamu mun zo ga mu tawa mun shiga gida to amma inda ba hago gora ne ba kuma shi wai raki sai gidan dan kulodo kawai gidan dan kulodo ko kudin dan kulodo sai gidan nariya da sauran gida babu magana cikin su to amma da Allah ya kawo mari ma arzaki gora hoki na zuwa ko ya aka wace yanzu ko ai hakuri ya an mutan hada gidan wani gida za ku ko ba wani gida gobe shi Allah shi ke sarki tunda ya riga ya halitta ka kakan kakan ka ga wani zaki daga wani wani zai gadan wani wani in wani yauci za mu ni za mu kawo ga wani
wannan dabi'a da take biyu ba za ta kai ga cimma riba ba
ba a riba an mana zakin sarakai ko malamai shi yanzu Allah shi ke sarki ya mare ba arzaki sarki to yau aka bude baki kaka na maraba wasu sarki wanda daga mai shekara sarkin wanda ya buɗe da yanzu sarki Ali ya gani to yanzu kuma ga sun kowanne za a gani wani ɗan da kaɗan za a za mu gani mun gani ba mun gani mun sani abu ɗan da ke da abu ne da dalili ke na wani abu mu mutu Allah ke abu ba ya haƙura in Allah ya abu ne wata rana ko zai mai yawa hannun wani.
Madalla bari in dawo wajen biya maradi a Lauli. Lauli zan iya cewa ka gamsu da wannan jawabi na ɗan Bado ka san ko.
Kawa wani jawabi ne wanda ya ce sai mu zo mu haɗa kanmu ba a ta yara haka nan cikin hardaje ana so a tahi cikin fahimta da ganewa duk wanda ya shigo wata rana ya taza shi wanda zai shigowa to a yi tahiya ta kwarai an ba nan maraɗi ba sarauta ta maraɗi billahi allazi la ilaha illa huwa babu inda irin wannan garkici yake sai nan maraɗi
kun ji hada kanku shi ne yasa
bakin hada kai bane ko wata shi sai ce babu hadin kai yanzu an babu hadin kai ka zo din ka zo ka iske garin ga ko ka iske dan sarki da wannan a ce babu hadin kai ga mu gindi gura saboda Allah ba gindi gura a ce ba hadin kai
ni sai yace ban yarda
ba muku sarki kuma cikin zara'a kuka zo kuna tice ku ce
madalla wagga magana dama muna san ka san shi in ba ku tabu ba ba a ta dama ukun ga da tanje ya zo nan da sarki buzu ya rasu ya tattara mu nan aka yi busa aka kare sai yace magana yace mu barku
gwamnati na wancan lokaci
eh gwamnati na wancan lokaci yace wanga duka ɗan sarki ne Bilku ya ce ba mu bai sani ba sai dai ya tambayi wannan mai transition. Sai ka magalaji ma sai ya ce akwai abokansu akwai wasu dudden mata ne wasu kuma dai ɗiyan dudden wada ne duka na hakin ta juyayi na
cikin wannan
sai aka ce to duk kowa ya fita a bar sai ɗan sarki. Da kowa ya fita sai mu san je haka ya ce to ya yi alkawali uku da sarki guzu. Ya yi biyu saura guda aikai mada basir kasar da haka
kuna 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 kuna
a tani wannan ya sa nan bai rabo wannan wuri ba in sa da aka wannan abuwa ba nan ba mu rabo wannan wurin ba
to ka yi furta shi
eh tunda bai rabo ba ai ka san ba yanzu ko kai ya rabo tunda a ne ya zo tunda a ne bai tsaya sai dole a jawo wanda ke nan wurin a je ba su
ka gane ko mai martaba
haba ni ba ni ce malami mai martaba Allah sauki
a dawar da ta tabbatar da
ni haka nan ne
to a gaishe ku malamai to nan zamu diga aya sai mun dawo rana a tuyo mu ji shin wani alƙawari tsohon shugaban jamhuriyar Nijar mamanta jayayyo ga mutanen maradi game da batun sarautun su na gargajiya kuma suwaye wanda ke neman wannan sarauta ta sarkin katsalan maradi din kuma suwaye aka janye ko kuma aka soke sunayen su kuma saboda me aka soke sunayen su duk wannan yana cikin abubuwan da muke son mu duba Allah ya kai mu rana wato zai a madadin su baki namu Basiru Hamisu dan Badau da kuma Muhammad Lawali dan Kusa dan Kulozo sannan da wakilin mu Mun Sursani da ya shirya muhawara din Ali Mustafa Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington DC mun bar ku lafiya
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takeice
to baban la takaice babban hausan sojojin Ukraine ya ce kusan sojoji 9000 ne suka mutu bayan da Russia ta mamaye Ukraine kusan watanni 6 da suka gabata General Valery Zelensky ya bayyana hakan ne a jiya Litinin a wajen wani taron tsofaffin sojoji inda ya bada akidin digan farko a hukumance dangane da asarar da sojojin Ukraine suka yi tun watan Afrilu Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta tabbatar da mutuwar fararen hula fiye da 2,500 a harin da Russia ta kai wa Ukraine wanda ya fara a ranar 24 ga watan Fabrairu. Hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ta tabbatar da mutuwar akalla har yara 972 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu ko kuma suka jikata sakamakon tashin hankalin amma ta ce adadin na gaskiya zai fi haka. Amurka ta ce tana nazari sosai kan martanin da Iran ta mayar kan kudirin tarayyar Turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukuliya da aka kulla a shekarar 2015. Amurka tana da kwarin gwiwar cewa da alamar Iran ta dakatar da wasu bukatunta da farko-farko kamar neman cire kungiyar kare juyin juya hali na musulunci na Iran daga jerin kungiyoyin ta'addanci na Amurka. Wannan na cikin dalilan da yasa ake gab da cimma yarjejeniyar fiye da yadda ta kasance makonni biyu da suka gabata. Amma sakamakon waɗannan tattaunawar da ake ci gaba da yi har yanzu ba shi da tabbas yayin da sauran gibi ke ci gaba da wanzuwa in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Prince yayin wani taron manema labarai a ranar Litinin. A jiya Litinin ne lauyoyin tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump suka buƙaci wani alƙalin tarayya da ya hana hukumar bincike ta FBI ci gaba da duban takardun da aka kwato daga gidansa na Florida a farkon wannan wata har sai an naɗa wani mai bincike mai zaman kansa.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.